sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'al Masi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Litinin 17 ga watan Agusta. To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa iyaye da kungiyoyin kare haƙƙin ƴan ƙasa a garin Bauchi sun buƙaci rundunar ƴan sandan Najeriya ta dauki kokarin mataki akan wani babban jami'in ɗan sanda da ake zargi da cin zalin wasu yara har ma da kisa.
Assalamu alaikum, sunana Malam Muktar Abdul Hamid. Amma mu da muna roƙon a taimaka mana wadanda suka san abin da za su iya yi akan wannan abin, domin zalincin yayi zalunci.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za a ji cewa a yau ne aka fara jarabawar ba ɗaliban makarantar sakandare damar shiga jami'a a Jamhuriyar Niger bayan jinkirin da aka samu sanadiyar annobar coronavirus. Muna kuma tafa da rahoto na musamman, sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan, ga Ibrahim Ka'al Masi Garba da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu zanga-zanga wajen 100,000 ne suka yi maci a Minsk, babban birnin kasar Belarus, waɗanda yawansu ya fi na magoya bayan daɗaɗɗen shugaba mai mulkin Daniya Alexander Lukashenko, waɗanda su ma sun yi gangamin. Masu zanga-zangar nuna adawa da gwamnati sun yi ta rera waƙoƙi, ciki har da mai cewa Allah ja zamanin kasar Belarus, suna masu cewa Lukashenko tafi can. Wani kwalin da aka ɗaga na ɗauke da saƙo mai cewa Hek yi awon gaba da shi, ma'ana kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hek ta ciccibe shi. An fara tattakin ne daura da dandalin shakatawa na Victory Park da ke yankin tsakiyar birnin na Minsk, kuma zanga-zangar ita ce mafi girma a tarihin wannan ƙasar da ta taɓa kasancewa ƙarƙashin tarayyar Soviet. Prime Minister Benjamin Netanyahu yau ɗin Litini ya ce ƙasar Isra'ila na shirin fara zirga-zirgar jirgin sama kai tsaye da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta wajen gitta sararin saman Saudiya zuwa ƙasar, a matsayin wani ɓangare na dangantakar da aka ƙulla tsakanin Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular ta Larabawa. Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun sanar ranar Alhamis cewa za su maido da hulɗar diflomasiyya ƙarƙashin wani tsarin da Amurka ke jagoranta, wadda aiwatar da ita ka iya sake fasalin siyasar gabas ta tsakiya, kama daga batun Falasɗinu zuwa rigimar da ake da Iran. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa za ta kasance kenan ƙasar Larabawa ta uku wajen shiga hulɗa da Isra'ila. Netanyahu, wanda ya jawabi a filin jirgin saman Ben Gurion da ke birnin Tel Aviv game da shirin faɗaɗa zirga-zirgar jiragen saman wadda annobar cutar corona ta shafa, bai yi bayanin lokacin da za a fara zirga-zirga tsakanin Isra'ila da wannan ƙasar ta Larabawa ba. Ƙasar India yau ɗin Litini ta ce adadin mutanenta da cutar corona ta halaka ya zarce 50,000, bayan da ta tabbatar da sabon mace-mace sama da 900 a rana guda. Ƙasar ce ta hudu a duniya a yawan waɗanda cutar COVID-19 ta kashe, inda take bayan Amurka da Brazil da kuma Mexico. New Zealand, ƙasar da a baya ta bayyana farin cikin shafe kwanaki sama da 100 ba tare da samun wani sabon kamuwa da cutar ta corona ba, ta ɗage ranar gudanar da zaɓenta, wanda da za a yi a watan gobe da ƙarin wata guda, saboda ta shiga fama da sake ɓarkewar da cutar ta yi. Prime Minister ƙasar Jacinda Ardern ta ce yanzu za a gudanar da zaɓen ne ranar 17 ga watan Oktoba, amma ba za a sake ɗagewa ba. Ƙasar Koriya ta Kudu, wacce a baya ta shawo kan ɓarkewar cutar corona, na fama da sake ɓarkewar cutar, da yadda ma jami'ai ke gargaɗin cewa ta yiwu ƙasar na gab da sake fuskantar annobar cutar sosai. Hukumomin lafiya sun ba da rahoton samun sabbin kamuwa 197 a yau ɗin Litini, rana ta hudu a jere da ake samun sabbin kamuwa sama da 100. Wannan ba ƙaramin ci baya ba ne gare ta, bayan da ta rage yaduwar cutar sosai na tsawon fiye da watanni hudu. Sake ɓarkewar cutar abin damuwa ne sosai, musamman ma ganin cewa hakan ya fi faruwa ne a sashen birnin Seoul mafi cinkoson jama'a, inda jama'ar da ke wajen sun mafi rabin yawan mutanen ƙasar baki ɗaya. Barkewar cutar ta farko a kasar bata shafi birnin Seoul ba sosai saboda ta fi tsanani ne a wuraren birnin Daegu na kudu maso gabashin kasar a ƙarshen watan Fabrairu da kuma farkon watan Maris. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya Lahadi da kuma samaman da ya biyo baya na tsawon sa'o'i a wani otal da ke gabar ruwa a kasar Somalia ya haura zuwa 15. Kungiyar Al-Shabab ta yi ikirarin kai harin. Jami'ai da kuma shaidu sun gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa gab da ƙarfe 6 na yamma agogon yankin wata mota shaƙir bama-bamai ta tarwatse a harabar otal ɗin Elite da ke shahararriyar gabar nan ta Lido. Ba da dadewa ba sai wasu ƴan bindiga hudu suka afka cikin otal ɗin. Nan da nan sai jami'an tsaro suka iso suka maye gurbin masu gadin otal ɗin wajen fafatawa da maharan. Mai magana da yawun ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar Ismail Muktar ya ce duka maharan hudu da suka afta cikin hotel ɗin sun halaka. Kamfanin sadarwar yanar gizo na Google ya yi gargaɗin cewa bayanan sirri na 'yan ƙasar Australia za su kasance cikin haɗari muddin sai katafaren kamfanin sadarwar na yanar gizo ya biya kuɗi saboda ɗaukar labarai da yake yi. Wata dokar da ake tunanin kafawa ta buƙaci kamfanoni irin su Google da Facebook su biya kafafen yaɗa labaran ƙasar Australia saboda labaran da waɗannan kamfanoni ke yaɗawa a shafukansu na yanar gizo. An yi daftarin dokar ne a watan jiya bayan da tattaunawar da ake yi tsakanin gwamnatin Australia da manyan kamfanonin sadarwar yanar gizon biyu ta cije. A wata wasiƙar da ta wallafa a shafin yanar gizo a yau ɗin Litini, shugabar kamfanin Google ta shiyar Australia da New Zealand, Melina Silva, ta ce za a miƙa bayanan sirri na 'yan Australia ga manyan kamfanonin yaɗa labarai waɗanda hakan zai taimaka musu wajen sauƙin tattara ƙarin bayanai.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. A jihar Bauchi, iyaye da kungiyoyin kare haƙƙin 'yan ƙasa da kuma mazaunan garin Bauchi sun buƙaci babban sufeto janar ɗin 'yan sandan Najeriya da ya gaggauta ɗaukar mataki akan wani ɗan sanda DPO mai kula da caji ofis a cikin garin Bauchi wanda ake zargi da dukan wasu yara biyu har aka samu hasarar rai bisa zargin sun saci kaji. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton.
Ga dai abinda wani mazaunin garin Bauchi ke neman ganin an yi gashi dan sandan.
Mai da sunana Babangida Muhammad Dalil. To gaskiya hukuncin da ya dauka yayi tsauri kuma kamata yayi shi ma a masa abin da yi.
Abdulwahab Bello shine wanda dan sandan ya illata shi. Yayi bayani irin hukuman da dan sandan yayi musu a ofishin sa.
Police station din center sai DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki. Kike ne muka rubuta ciki. Sai ɗayan Ibrahim sai aka yace a dauki wannan sai aka dauke yace a daure shi sai aka daure shi da igiya sai ya fito da wani tabarya a hannunsa sai ya fara kwada masa a kafan sai ya karkarya shi a kafan sa da ya karya shi a kafan sa ya sake cewa da ya rabu da shi dada da sake dauko wani a cikin sai ya sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba tare kawai ya kara masa duka sai sake dauko shi ya sake daukan tabaryen ya sake kwakwada masa tabaryen ya karya ya sake karya shi a cinyansa ya buga masa a kirjinsa da bayansa tashi na yana nan shame-shame ya suma a lokacin ko motsi baya to ashe daga lokacin shi Allah ka rayuwar sa ya mutu DPO da bakin sa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu diwa abin
nan mai tun Abdulwahab ya roki da bi masa haƙƙi dan gane da zalunta dan sa da aka yi.
Assalamu alaikum sunana Malam Muktar Abdulhamid. Amma mu dai muna roƙon a taimaka mana wadanda suka san abin da za su iya yi akan wannan abin a taimaka mana domin zalincin yayi zalunci.
Mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da DPO din ake zargin da ya kashe su ta ce ita dai ba ta yafe ba.
Hafsatu Ahmad shi ne babban ɗan Ibrahim Babangida. Shi wannan babban ɗan sanda na santarar yana cin kuma yanzu shi ya fara. To mu yanzu dubu ba mu yafe masa ba.
Kungiyar kare haƙƙin 'yan ƙasa mai suna PD ta yi alwashin bin haƙƙin yaran da DPO ɗin ya illata.
Ni ne mai suna Comrade Mbani Ilyas Afka, wakilin kare 'yancin ɗan bil'adama mun samu rahoto ne game da zargin cin zarafi da toye haƙin ɗan bil'adama wanda shi police din DPO watan ana ce masa DPO mai suna SP Baba Ali Muhammad akan ya kama yara guda uku wanda ake zargin su sun sata kaza ya duke mutane biyu sun mutu ɗaya ya ji rauni ya samu karaya wajen guda biyu a kafarsa
kakkin hukumar yan sanda a jihar Bauchi DSP Muhammad Wake yayi bayani a hukumance a game da batun
commissioner yan sanda yayi settling committee din nan su zasu zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wanting akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na yan sanda muna da hukuncin da muke wa yan sanda idan suka yi laifi
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger inda a yau aka fara jarabawar ba dalibai damar shiga jami'a a cikin tsauraran matakan kariya kimanin dalibai 72,000 za su rubuta jarabawar a baki dayan kasar annobar coronavirus ce ta sa za a yi jarabawar a wannan watan na Agusta ga rahoton Tamar Abari wakiliyar muryar Amurka
Shekara bana dai ta zama shekara ta musamman sanadiyar coronavirus. La'akari da yin ita wannan jarabawar a wannan wata na Agusta, kamar yadda gwamnan jihar da magaren Isa Musa ya bayyana.
Sauran shekaru da sun ka wuce war haka an yi wajen wata guda da ƙariya. Bana sai zamanto shekara ta tahowa da tazo. Tazo da tazo shine wannan magana ciwo da ya haddabe wa duniya gaba daya wanda don saboda kare jama'a da kare su kansu ɗan makaranta ya kai gwamnati a cikin matakai da doka don saboda dukkaniyar jama'a ya rufe duka lakwat dangantar da waɗannan matakan da gwamnati ya doka sai mu godiya ga Allah wannan ciwo ya ja baya da yake ya ja baya shine gwamnati ya koma ya bude wato makarantun ne sai zamanto an tsara wannan jarabawa fatan da muke shine jihanmu in Allah ya ga zamanto yaran mu sun samu sakamako
anan da magaran kimanin dalibai 3,525 za su yi jarabawar dan kauce ma duk wata matsala hukumomin ilimin sun yi kira ga masu kula da jarabawar su matsakaimi wajen sanya ido Sula Kabiru shine shugaban cibiyar jarabawar na Lisi Ahmadu Kuran Daga yayi karin haske kamar haka
dalibai 434 garin a wannan juri nawa dalibai sun zo da takunkumin su sun sa kuma akwai gurin wanke hannu da komi da komi muna nan muna takazzan alshiya ta zo sun yi jawabai da cewa ai aiki kan gaskiya dukkan matakan tsaro dai suke saboda dukkan jami'an tsaro suna nan tare da mu kuma suna aikin su sau da gaba
kungiyar halsiya mai yaki da cin hanci da sata jarabawa wacce rawa ce take takawa a wannan jarabawar madam Ahmadu Khadija wakiliyar halsiya din ta yi karin haske kamar haka
duka waɗanda jami'an ga kunsa da uwayen yara da surveyor da corrector da jury kai duk dai wanda yake cikin wannan tsarin da kamata ka muka zo mu waye mishi kai bisa ga corruption ba ta kware ba ci yara mu gwada musu trishery baya bada zuwa gaba duk corruption ba ta ba kasa ci gaba sai dai mu koma baya muka kwatanta musu wannan ita ce take maida mu baya sai ka ji an ce Niger garni Niger na baya muka ce musu wannan ita ke maida mu baya kuma yara su ne manyan gobe kenan su ne kamata su kama mu halsiya ai kokowa mu yi kokowa tare da su mu hana wannan lalaci
a kwanakin baya lokacin jarabawar BPC ta huta daga secondary an samu wasu ƴan matsaloli kowane matakai ne aka dauka a ita wannan jarabawa ta bak
kusan ba zan yi wannan ba amma shi brevet da bak ba ɗaya bane ci girman diploma kin da ake samu ma ba ɗaya bane ba kuma hallo masin shi ma ba ɗaya bane saboda mu nan matakai sai mu ce alhamdulillah an dauki matakai sosai kokwara wanda irin wannan abu bai iya faruwa a gare mu insha Allah
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sani Shaibu Malamfashi da rahoto na musamman.
A Najeriya, al'ummar kasar sun fahimci manufar gwamnati na haramta shigowa da shinkafa da kayan abinci daga waje. Sun kuma yi amanna. Amma suna ganin cewa gwamnati ta yi riga malam masallaci bisa la'akari da hawan farashin kayayyakin abinci. Hakan ya sanya na zanta da masu ruwa da tsaki, wato tsahin ma'aikata, ƴan kasuwa da kuma manoma. Majishin Miki Hamzarinsu.
Suna na Dauda Karfi. Wannan shirin da gwamnati ta yi na shigowa da shinkafa ne mai kyau, amma babban matsalar ita ce ba a yi shirin yadda ya kamata a yi shi ba. farko dai an zo an tsaye da shigo da shinkafa nan gaba daya to shirin noman nan da aka fito da shi ya kamata a ce an yi tsari na tsawon lokaci dan tsawon lokacin da nake magana shine a ba manoma iri a koya musu noman nan a dawo da tsari na malaman gona irin na da a dai duk tsarin da zai tabbatar cewa manomi ya samu duka abin da ya kamata ya samu na noman nan a yi abin nan shekara daya biyu zuwa uku ana yi gwamnati na sayi wuraren da suke da noman nan sosai a kafa musu injina a bada damar muke da mutane za su noma shinkafan nan maimakon yanda suke noma yanzu ana watsar da ita da kaka masu sayan nan suke ciriba noman nan za su zo su sayar manomi a farashi na kafa su je su gyara su saida da tsada su kuma koyi ta ma to kage idan gwamnati ta aje kamar tsarin da ake a baya Alhassani kowa san tsarin nan za a sai banin nan da kaka lokacin da yake a raha a aje san da yayi tsada a dauko a raba mu ma'aikata a raba mu al'ummar gari sai ka ga dole ne shi dan kasuwan wanda ya saya dole sai ya sauka da farashin shi saboda gwamnati ta bada nata dole zikirin nan price to wannan shirin naka zo da shi an ko barawa din nan in ka lura in dai zaka je actual kasa inda manoma su wallahi wannan abin da ke wurin su manya manoma sun amfana da shi amma karamin ma'aikaci wanda ke kasa tsakanin ga Allah in zaka je kai bincike wallahi Allah san ba ta bincike shi ba
me kake gani mafita
mafita shine gwamnati ta fito da tsari irin tsari na baya wanda ake yi da can kamar a kauyen mu yanzu ne inda nake akwai ma'aikatan gona extension workers ake ce musu eh kowane kauye akwai mutum biyu ko uku wanda yake sun san duk manomin da ke nan sun san yin gonar shi sun san dakin da zai amfani da shi sun san irin tsarin da yake nema a bashi saka idan gwamnati ta don tsari ta dawo da shi a gana actual manoman nan mutanen ta ne na gwamnati su zo su dauki statistics sun su kida ta din nan a yi tsari wanda za a rika taimakon yarka da wadda regulate manomi sannan ko ba an yi wannan a zo a nemi wurare inda yake kaman cluster ne na masu noman shinkafa sosai sai masu mashi ai kungiyar hadin kai a zo a aje mashina wanda idan manoman nan sun noma shinkafa nan za su gyara ta da kansu gurbin su idan suka gyara ta mutum ne dai gwamnati zai ci wanda zai da kuma shaida wallahi za mu yi ci da kasan nan ni na tabbatar maka ji haka suna kawai in za a yi muke irin da muke shin noman shinkafa ka je malumfashi kafur ba ko ni dan ja su dan dini funtuwa faskari inda ake noman shinkafa wallahi za mu yi ci da most of your hinan arewa da shinkafa kuma za noman nan muke yi mun sa abin da ke faruwa duk taimakon da zaka bada ka ce gashi na a ba manomi ne tsakanin ga Allah da zuwa hannun manomi kuma mai ka zutun gwamnati ko ƴan siyasa zaka su ake ba taimakon nan
imana Ali Salisu ke yi jiya dan kasuwa mai sayar da kayan abinci halin da ake ciki yanzu na samun tsadar kayan abinci yana hauhawa to ni a gani na ya kamata a ce gwamnati ta tallafa ma manoma da kayan noma irin su taki da iri mai kyau da manomi zai samu sauki na yin noman domin in ya noma abincin kayan su kai kyau yanda zai samu shi ma ya sayar abin ya zo da sauki a kasuwa musamman yanzu can baya ana sayar da shinkafa 1000 yanzu ta kai 20,000 har da wani abu kuma gwamnati ta yaki shigowa da shinkafa kawai kuma lalle yakin nan yayi to amma kuma an babbaya da kura domin an samu hawa kayan abinci talaka yanzu yana cikin yanayi na sayan shinkafa haka ya ce 20,000 in mai albashi ne albashin shi yanzu da ya sai shinkafa nawa ya rage kuma ita ce abincin da ya fi sauki dan a talaka saboda abincin ne wanda ko da yaji da mai ta a ci abubuwa ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba ta tallafa ma manoma kuma abu tabbatar gwamnati ta sa ido kan tallafin nan ya kai ga hannun manoman nan shi manomi tallafi ya zo hannun shi na taki da sauran iri mai kyau in masu noman rani ne tabbatar da inda suke noman ranin nan an wadata su da ruwan da zai zama shuka ta amfana ba an samu karancin ruwa ba wanda mutane suka yi asara har da ku da ana zuwa a sai sun masara su dawa su gero da sauran su a kudu da su amma bana abin ya ci tura mafi yawa za ta ji inda ake noman nan yanzu an farfaye noman nan bana saboda halin da ake ciki na tsaro kuma san gwamnati tana kokari iyayen ta amma muna roƙo gwamnati ta ƙara jajircewa saboda shi tsaron nan matukar ba a sa masa abinci ba shi ma kan shi wata illa ce wadda za ta tagayyara gwamnati wuraren da ake noman nan lalle a karfafe su da tsaro yanda za a ci gaba da noma
sunana Alhaji Labaran Abaji ni mazaunin Abaji ne a cikin Abuja wannan abin da gwamnati suka bullo da shi yana da kyau amma ba yanzu ya kamata a ce an fara shi ba ya kamata a ba mu sanarwa don mu shirya to kuma gwamnati su ba da kayan aiki mu samu mu yi noman idan muka yi noma har Allah ya sa abincin ya fara wadatuwa sai a sa doka amma katsan gaba daya haka a ce an yanke shi ina jin gaskiya da shauran gyara ya kamata a duba ni ma ina cikin wani kungiya na manoman masara yanzu mun yi apply an zo an ba da kayan aiki waɗansu ba su samu ba waɗansu sun samu kuɗi mun je ma mu duba gonakin mun ga gonan duk sun fara lalacewa saboda rashin ruwa da kuma kayan aiki da ba samu da wuri ba saboda haka da gwamnati za su taimaka sai a dan saurara mana a ba da kayan aiki a ba da kuɗi na rance sai a yi noman da kyau in aka yi shekara ɗaya biyu na uku sa dokan kawai insha Allah ta'ala idan aka yi haka insha Allah ina ganin koke koke zai yi sauki da yardan Allah
kana ganin hakan
zai kawo sauki
ai yanzu gonan da yake ba saboda ba samu kayan aiki da wuri ba kuma gashi na bara ya kusa karewa mutane suna saya na kurewa suna gani kila nan gaba farashi zai haura sosai da muna sayan shinkafa 400 yanzu yana 600 700 har 800 kuma muna so gwamnati su taimaka a sa muna masana'antar tasa shinkafa a nan Abuja da kuma jigin Niger sannan kuma idan akwai injin gyara masara shi ba a taimaka a kawo shi dan na san can kwanakin baya ko ne injin gyara masara a madalla amma yanzu baya aiki
inda ana da bukatar taimakawa talaka ya gani a kasa to a inganta matakan tsaro a tallafawa manoma a kuma rika sayan hatsi daga hannunsu idan sun yi ba a bari yan baranda su saya su boye ba kuma yin hakan zai ba gwamnati damar karya farashi ta hanyar fito da nata sai dawo daidai a kasuwa ta yadda talaka zai san ana yi da shi Salisu Abu Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Tsohon kasan ɗan kungiyar Super Eagles ta Najeriya John Mikel Obi zai koma taka leda a Ingila lamarin da ya kawo ƙarshen cece-kucen da ake yi dangane da makomar ɗan wasan a fagen ƙwallon ƙafa Mikel mai shekaru 33 zai koma kungiyar Stoke City da ke fafata gasar Championship inda zai kasance ɗan wasa na hudu da kungiyar ta ce fanwa wannan bazara manajan kungiyar Michael O'Neill ya bayyana farin cikin samun ɗan wasan bayan kammala tattaunawa da kuma cimma matsaya da shi inda dan wasan ya nuna bukatar sa na dawowa fafata gasar Premier wanda kuma yake fatan yiwuwar hakan a kungiyar ta Stoke City Mikel ya kwashe tsawon shekaru 11 a kungiyar Chelsea inda ya buga mata wasanni fiye da 370 ya kuma sami nasarar lashe gasannin Premier da FA da Europa League da kuma zakarun Turai ya bar Chelsea zuwa kungiyar Tianjin Teda ta kasar China inda ya zama dan lokaci kana ya sake dawowa Ingila a kungiyar Middlesbrough kamin ya koma Trabzonspor ta kasar Turkiya rahotanni na bayyana cewa kungiyar ƙwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta soma daukar matakai na gaggawa biyo bayan mummunan kashin da ta sha a ƙarshen mako kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus ta ragargaza Barca din ne da zunzurutun ci 8-2 a wasan quarter final ta gasar zakarun Turai kashi mafi muni da kungiyar ta taba sha a tarihi yanzu haka kungiyar ta saka kusan dukkan yan wasanta a kasuwa bayan da tace ta lura akasarin su sun so masufa yayin da kuma tauraruwar su ke ƙara disashewa wata jaridar wasanni ta Miro ta rawaito cewa shugaban kungiyar Joseph Maria Bartomeu na shirin yin shara da garan bawula kungiyar tare da maye gurbin yan wasan da sababbin jini to amma zaratan yan wasa da suka hada da Lionel Messi Marc-Andre ter Stegen Clement Lenglet da Frankie De Jong ba sa cikin guguwar barin kungiyar haka kuma kungiyar ta sabunta fafutukar dawo da tsohon dan wasan ta Neymar da ya koma PSG ta kasar Faransa inda yanzu haka ta shirya biyan kuɗi da bayar da wani dan wasan ta domin dawo da Neymar rahotanni sun bayyana cewa Barca din ta shirya biyan kuɗi miliyan 54 da kuma bada dan wasan ta Antoine Griezmann akan tsohon dan wasan nata da ta sayar akan farashi mafi tsada a duniya na miliyan 200 a shekara ta 2017 Neymar mai shekaru 28 ya kwashe tsawon shekaru 3 a Barcelona inda ya zura mata kwallaye 105 a cikin wasanni 186 da ya buga mata ya kuma taimaka mata ta lashe gasannin La Liga da zakarun Turai haka kuma kungiyar na nan tana aikin nemo sabon mai horar da yan wasanta inda wasu rahotanni suka ce ta so matattaunawa da kocin kasar Holland Ronald Koeman domin ya maye gurbin Quique Setien Murtala Faruk sanyin na a Washington DC
ya dawo da takaitaccen labaran duniya
wasu zanga-zanga wajen 100 ne suka yi maci a Minsk babban birnin kasar Belarus waɗanda yawan su yafi na magoya bayan da daddan shugaba mai mulkin Daniya Alexander Lukashenko waɗanda su ma sun yi gangamin masu zanga-zangar nuna adawa da gwamnati sun yi tarera waƙoƙi ciki har da mai cewa Allah ja zamanin kasar Belarus suna masu cewa Lukashenko tafi can wani kwalin da aka daga na dauke da sako mai cewa Hek yi awon gaba da shi ma'ana kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hek ta ciccibe shi Prime Minister Benjamin Netanyahu yau din Litini ya ce ƙasar Isra'ila na shirin fara zirga-zirgar jirgin sama kai tsaye da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta wajen gitta sararin saman Saudiya zuwa ƙasar a matsayin wani bangare na dangantakar da aka kulla tsakanin Isra'ila da haddiyar daular ta Larabawa. Kasar India yau din Litini ta ce adadin mutanen ta da cutar corona ta halaka ya zarce 50,000 bayan da ta tabbatar da sabon mace-mace sama da 900 a rana guda. Kasar ce ta hudu a duniya a yawan waɗanda cutar COVID-19 ta kashe, inda take bayan Amurka da Brazil da kuma Mexico. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya Lahadi da kuma samaman da ya biyo baya na tsawon sa'o'i a wani otal da ke gabar ruwa a ƙasar Somalia ya haura zuwa 15. Kungiyar Al-Shabab ta yi ikirarin kai harin. Jami'ai da kuma shaidu sun gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa gab da ƙarfe 6 na yamma agogon yankin, wata mota shaƙir bama-bamai ta tarwatse a harabar otal ɗin Elite da ke shahararriyar gabar nan ta Lido. Ba da dadewa ba sai wasu ƴan bindiga hudu suka afka cikin otal ɗin. Nan da nan sai jami'an tsaro suka iso, suka maye gurbin masu gadin otal ɗin wajen fafatawa da maharan. Mai magana da yawun ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar Ismail Muktar ya ce duka maharan hudu da suka afta cikin otal ɗin sun halaka. Kamfanin sadarwar yanar gizo na Google ya gargadin cewa bayanan sirri na 'yan kasar Australia za su kasance cikin hadari muddin sai katafarin kamfanin sadarwar na yanar gizo ya biya kuɗi saboda daukar labarai da yake yi. Wata dokar da ake tunanin kafawa ta buƙaci kamfanoni irin su Google da Facebook su biya kafafen yada labaran kasar Australia saboda labaran da waɗannan kamfanoni ke yadawa a shafukansu na yanar gizo. An yi daftarin dokar ne a watan jiya bayan da tattaunawar da ake tsakanin gwamnatin Australia da manyan kamfanonin sadarwar yanar gizon biyu ta cije. A wata wasiƙar da ta wallafa a shafin yanar gizo a yau ɗin Litini, shugabar kamfanin Google ta shiyar Australia da New Zealand, Melina Silva, ta ce za a miƙa bayanan sirri na 'yan Australia ga manyan kamfanonin yaɗa labarai waɗanda hakan zai taimaka musu wajen sauƙin tattara ƙarin bayanai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.
Gida ga mai buru